Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 15 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu magana ne akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke dauke da juna biyu.
Yake masu sauraron mu batun mace-macen mata a yayin nakuda da mutuwar jarirai saboda rashin abinci mai gina jiki a kasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci na ci gaba da jan hankalin hukumomin lafiya da kungiyoyi.
Amma kwanan da suka gabata ne gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwa da kungiyar Alive and Thrive mai rajin kiwon lafiyar iyali suka shirya taron tattaunawa tsakanin jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan yaɗa labarai domin faɗakar da jama'a game da muhimmancin kula da mata masu juna biyu da kuma shayar da jarirai nonon uwa.
Wakilin murya Amurka ya halarci taron kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sannan muna tafe da rahoto akan cin wasu nau'ikan abinci da ke da illa a jikin dan Adam.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano a Najeriya tare da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari inda ya tattauna da dietitian Murtala Inuwa director sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar inda ya karin bayani kan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke dauke da juna biyu.
Dietitian Murtala Inuwa Deputy Director of Family Health, Kano State Primary Health Care Management Board.
A takeice a dunkule me kace ne a wannan makala da ka gabatar?
Wato na gabatar da makala ne akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da danta. Wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu mafiya muhimmanci a rayuwa, su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa. Shine ake buƙatar a inganta abincicikan duk da za ta ce zamanar cewar suna haɗe da sinadaran duk da jiki yake da buƙata saboda ta samu wadataccen nono, sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata shida ba tare da ta hada masa da komai a matsayin abinci ba.
Kullun ana maganar mace-macen mata masu juna biyu da ma jariran da suke haihuwa. A nazarin da kuka yi me ke sababa wannan al'amari da kullun hukumomi da kungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa?
Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar kimaka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. Kuma kusan ya zama mana ɗabi'a gabaki ɗaya ba ma ƙoƙari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci daga mu musamman mata. Idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibinsu kuɗaɗen da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ci sai ka ga suna can suna zuba alaci saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozin ɗaya ta canza kayan ɗaki. To galibi in aka samu akasi sai ka ga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari.
To kuna da alƙalma watakila a Kano ko lardin arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka ambata?
Kamar yanzu ga gani yadda na nuna a cikin galibi haihuwar da ake yi a cikin su za ka ga cewa yawanci su matan sun dauki cewa kamar haihuwa kamar misali ciki ya zama maka maciwo wanda a kaida bai kamata a ce ya zama haka ba ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne dan ita kadai yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma bukatar duka sinadaran su kasance daga abincinta shine ya nuna cewa alkalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da akai ake rasa su ainihin iyaya wanda
akwai batu kullun ana take takaddama akan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa zalla tsawon watanni 6 amma har yanzu koda a tsakanin yan takarda da ake ganin kansu ya waye wannan abun bai samu karbuwa ba sai misali menene kalubalen kuma wani irin alfanu yake da shi kan cewa lalle a shayar da yaro wato nonon uwa na tsawon shekara wato watanni 6 ba tare da ya ci wani abinci ba
to kamar yadda kaga takaddar ta nuna jawabin da akai wato shi yaro daga san da aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyarsa wajen kokarin maida mahaifa ta koma wajen kokarin tsayi da jinin wajen kokarin sa kwakwalwarta ta yi karatun abinda za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta kuma abinda ya sa tambayar ka ta farko da koda yan takarda ba sani ba galibi muna da karancin masana a wannan bangare a jihar Kano musamman idan ka zo ta bangaren aikin gwamnati karancin ma yayi kadan to amma saboda alkalma da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a Najeriya kasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lalle ne ta samar da director na bangaren wannan cimaka saboda na bangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an samu cikakken ilimin matsalar ita ce ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda karancin masana a bangaren
a ƙarshe me kake ganin irin tarka irin waɗannan za su taimaka wajen watakila wayar da kan mutane su fahimci mahimmancin shi kansa shayar da yaro nonon uwa dinnan a watannin farko 6 musamman la'akari da waccan kalubale na rashin karɓuwar
dama shine kamar yadda na faɗa galibi a lokacin da aka ga cewar matsalar da take damun galibi ƙasashe masu tasowa sai aka fuskanci matsala ce ta bangaren lafiya saboda haka a 1978 aka kirawo zama da aka yi a Rasha wani tsibiri da ake kira Almaata a gurin aka zauna aka fitar da alkalma da kuma yadda za a yi a magance wannan matsala saboda matsala ce da take damun duniya gabaki daya sai aka ga cewar an fitar da wasu shikashikai ginshikai guda 8 wanda a kansu ne lafiyar dan adam ta ginu to daga ciki ginshikin kuma aka ce kowane ginshiki an bashi namba ne daidai da martabarsa da darajarsa da irin aikin da zai a wajen yaki da wannan matsala domin kowa ya sami ilimi to ginshiki na farko shine ku yan jarida ku ne ya kamata ku sanar da mutane saboda karancin masana da ake da su a bangaren da kuma karancin kai labarin gan gurin wanda ya kamata ya ji ya kuma yi amfani da shi don gwaji in ya ga yayi ya ci gaba da ya saki ta ce kadai mafita na biyu ginshiki na biyu shine wannan ilimi na harkar cimaka wanda daga nan ne idan har aka ce yaro yana da karfin garkuwar jiki ta bangaren cimaka to duk wani abu da zai zo sai dai ya tallafa wannan shi karfin jikinsa ta bangaren abinci shine number 1 duk wani antigen wani magani da za a zo a kara kawai zai taimaka ni duk karfin maganin rigakafi da za ka ba wa yaro matukar nutrition ɗinsa is poor you will just end up wasting your time so saboda haka muka ga ya dace a ɗauko karatun nan tunda an yi failing abinda ya sa na ce maka an ba a samu nasara ba saboda shekara tun 1978 har yanzu ba a cimma nasara ba to sai aka koma a ga to ina matsalar take a matsalar sai wani masani ya tashi ya ce to zan iya tuna muku cewa a wannan lokaci 1978 cewa kukai kowane ginshiki an sa shi daidai da darajarsa to yanzu yaya ake na farko an ma manta da shi sai dan karo da ya zama shi kansa na biyun yana kokarin karewa babu shi a harkar lafiya to ta yaya za a yi a ce a cimma nasara saboda haka aka ce to sai a dawo to lallai
na farkon nan sune na farko sune yan jarida su da sanar da mutum duk rubutun dajin da yake jin me ya dace da shi me ya amfani me yiwa ma sanda zai ji labarin yana tsaka da matsalar yana ji sai ya ce to bari na zo na gyara mu kuma za mu zo duk sanda kuka zo mu ko mu gaya muku a karanci abin da muka kenan saboda haka ne matsalar ta yi yawa yasa Allah ya sa mai girma professor Hafiz Abubakar former deputy governor yayi kokari ya ga cewar matsalan nan tayi yawa lalle lalle a zo a yi degree a Bayero University a yanzu zancen da ake a duk arewacin arewa Bayero University ita kadai ce take degree akan wannan program kafin ta kuma duk arewa babu duk university da kake gani arewa babu wacce take yin degree a nutrition and dietetics sai BUK sai dai kawai a yi diploma a HND kuma tun sanda wannan ilimi yazo dadewar sa zuwa Africa dadewar sa zuwa Cardiff so tun daga nan akai kamar shi kansa mai girma professor a Cardiff to kokarin da yake shine ga cewa a samar da masana to wannan bangare to yanzu iya kokari an yi an samar da wannan masana abinda muke kira yanzu idan kowa ya fuskanta to ilimin zai fito a bayyane kowa ya same shi a kuma yi aiki da shi saboda ƙara yawan da ake a yanzu
kuna muke Allah
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ita ma jami'a mai kula da ingantaccen abinci Halima Musa ya kasai ga abin da ta kara akan wannan batu
sunana Halima Musa ya kasai
yawa
jami'a mai kula da ingantaccen abinci a ma'aikatan lafiya ta jihar Kano
a bayanan da kika yi kince za a samar da wani daftari da kuke cina cewa Kano Nutritional Policy wata kamar manhaja ce da tafayyace da za a fito da manufofin cin ko ci maka a tsakanin al'umma ko za ki fayyace mana ya wannan hali yake ciki
eh halin da ake ciki a shekara ta 2019 mun je mun yi amfani da kwafalan mu da mu da masu ruwa da tsaki mun gabatar da wani daftari daftarin da man ya fara daga tarayya binnin tarayya to sai ya taho zuwa jiha to sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adun mu da addinin mu sai muka ware muka ajiye namu sai muka ban nasu saboda haka amma mun dauki muhimman abubuwa wanda zai iya amfani da tarayya zai iya amfani a jiha to ɗaya daga cikin su shine na ɗaya a tabbatar yara yan kasar shekara 5 daga haihuwa zuwa shekara 5 suna samun ingantaccen abinci wannan yana farawa ne daga uwa shine wannan wajen bada nonon uwa daga awa daya bayan haihuwa wannan kenan sannan a tabbatar kuma da yara daga wata 6 zuwa shekara 2 sun samu ingantaccen abinci shine wannan rabaraban abincin shine ake cewa rabaraban abinci kamar masu bada kuzari masu bada lafiya masu karin jini masu kariya daga cututtuka to su ne suka harhadu suka tattara shine ake cewa start food to shine sai a shi ma an bada bayani a kansa da yanda za a ba yaron duk wannan daftarin yana ciki sannan da yanda kowa an wawware a cikin daftarin nan kamar ni da nake muku magana a matsayina na mai kula da ingantaccen abinci akwai gudunmuwa wadda zan bayar da kuma aiki na wannan daftarin wanda yake shine na jiha gaba daya zan kula da yanda aka yi bayani a can zan kula da yanda aka bawa mata kaza zan kula da yanda masu yara wanda suke da malnutrition shine masu tamuwa zan kula da yanda yanayin kula da su da zamantakewarsu da magungunan da za a ba su duk wannan yana nauyi na
to ajiya za a iya cewa dama can Kano ba ta da irin wannan daftari ne a rubuce sai yanzu kuke kokarin yi ko kuma sabuntawa za a yi saboda tsufan da yayi
ita ma kanta binnin tarayya ta yi wannan daftarin ne a shekara ta 2018 da ta yi sai kuma aka kirawo mu aka yi dade mana bita aka dade mana bita sai kuma aka ce mu ma mu je mu yi a jahohin mu saboda haka mun yi amfani da daftarin su ne da ba mu da shi gaskiya ba mu da shi to kuma alhamdulillah mun yi shi kuma yanzu an buga shi yanzu abin da ya rage a gani shine mai girma gwamna ya zo ya yi bikin bude shi yanda za a rarraba kowa al'umma
to ya tsaya zai wani irin tasiri kuke ganin zai yi ta kan kiwon lafiyar iyali musamman mata masu juna biyu da jarirai
a gaskiya akwai tasiri. One of the tasiri, ɗaya daga cikin tasirin ma shine yanzu zancen da nake muku, mun je wancan wata biyu da suka wuce, mun je study tour, mun je yin nazari akan yanda za a bude wuri musamman na masu kula da tamuwa. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin alfalin abin. Mun je mun gani, mun ga yanda suke yi, mun ga yanda suka fara, mun ga abubuwan da duk suka saka a ciki, da kuma yanda suke kula da masu wannan tamuwa. Wuri ne guda aka bude shi, shi yasa yanzu our purpose and wurin mu da muka kididdige za a yi amfani da shi shine asibitin yara na Hasiya Bayero na da, wanda yanzu ya tashi ya koma asibitin Isiyaka Rabi'u na Zuro.
To amma zai zama cibiya ta musamman,
zai zama a Turanci ana cewa nutritional rehabilitation center, wanda mai girma gwamna ya yarda a yi. Yanzu haka zancen da nake muku, insha Allah wannan satin za mu tafi da commissioner da sauran manyan makarabai mu kuma zuwa center wani wuri a Maiduguri, shi ma suna da irin wannan, mu dada dubowa mu ga me suka yi, me suka kara, dan mu ma mu zo mu inganta namu, wanda yafi nasu zai zama ɗaya daga ciki babba a Najeriya, yafi na kowane state insha Allah. To wannan ƙarshen taro so muke ƴan uwanmu ƴan jarida su daɗa faɗakar da al'umma, dan wani har yanzu bai yadda cewa wannan ciwon tamuwa akwai shi ba, bai yadda kuma cewa wannan abubuwa suke kawo ciwon tamuwa ba. Na san dai akwai rashin hali, akwai kuma rashin ilimi, dan kana da ilimin abu to za ka dan samu sauki.
Shugaban kungiyar Alive and Thrive mai rajin kiwon lafiyan iyali Dr. Ashiru Muhammad ya mana karin bayani.
Allah bai cikin suna. Suna na Dr. Ashiru Hamza Muhammad. Ni ne state coordinator, ya zance shugaba kungiya ta Alive and Thrive, wanda is implemented by Epita 360 with the support, financial support of Bill and Melinda Gates Foundation.
Ga shi kun yi wannan taro akan musamman harkokin mahimmancin cimaka ga mata masu juna biyu da 'ya'yansu, wani mataki wacce kila na rage cutuka ko kuma ababen da suke sabbaba mutuwar yara jarirai da kuma haihuwar mata yayin mutuwar mata yayin haihuwa. Me ja hankalinku?
Abin da ya ja hankalinmu, in ka duba kamar kididdiga da aka yi ta wato macen mata ko a haihuwa ko kuma abin da ya sha haka da kuma macen yara, wannan abu ne wanda in ka duba gaskiyar magana yana ya gallaba kowa, ya damu kowa. Sannan kuma ka duba sai muka ga alakashi da abin da ya shafi harkar abin da ake ta kamar harkar ci maka kenan, ba nutrition, wanda nutrition kadai wanda ba cika ba shi muhimmanci ba, kake shi kadai zai iya rage macen mata akalla kashi gaban kashi 45 a cikin 100. Kuma ka duba kamar macen mata nan, duk da cewa Najeriya yawan Najeriya mu ana magana mutum wurin miliyan 200 amma fa a duniya fa ka duba da yawan duniya wurin mutum miliyan 7 da wani abu, amma mutum miliyan 200 kawai mu ne muke wato a kididdiga mu muke bada macen mata kashi 30 da wani abu a cikin 100 a duniya. Kaga wannan abu ne wanda kuma ɗaya daga cikin hanya da muka kula wanda zai yi a samu wannan rage macen mata, ɗaya daga cikin hanyoyi da yawa shine wato a inganta harkar ci maka musamman abin da ya shafi wato exclusive breastfeeding, harkar shayar wannan wanda gaskiya mutane da mun fahimci ba a fahimce shi ba, akwai knowledge gap, akwai information gap, da kuma mobilizing community al'umma ba a mobilizing din yanda ya kamata, ba an kar da su, thank you very much, su fahimci muhimmancin wannan abu yanda ya kamata. Shine ya sa muka ga cewa kuma kwanan nan muka yi biki na wato abin da ya shafi kamar a sharewa ta duniya gaba daya, kamar yadda ka sani daga 1 zuwa 7 ga wata na August rana ce da aka ware a Majalisar Dinkin Duniya na celebrating ko in ce da World Organization, didi haka Majalisar Dinkin Duniya ne na celebrating World Breastfeeding Day. To muhimmancin duk mun kira duk masu ruwa da tsaki domin a tattauna yadda za a inganta harkar irin shi sharewa. To bayan wannan kuma sai muka cewa su media wato yan jarida da yan TV ne, radio ne, na print media ne, da dukkan waɗanda suke da zuwa tsaki, lallai muka ga cewa muhimmancin su wajen an karar da umma kamar da na faɗa maka knowledge gap information gap da kuma lack of an karar da mutane yana daga cikin abin da yasa mutane ba su daukar muhimmanci musamman abin da za su yi maka da yawa suna ganin abu ne mai tsada ko abu ne wanda a kusa da mu akwai abubuwa da yawa wanda zani abin da muke fahimta shine bada bayanai ingantaccen bayanai knowledge da kuma attitude da kuma domin canja yanda muke tunanin abubuwan haka
bayanan da kai dazu ka tabo batun dokoki da suka shafi dakile wata kila sinadare kuma mungunan da ake amfani da su akan ba jarirai da sunan da suke mai gurbin wato shayarwa ko nonon uwa da kuma wata kila da sunan haɓaka lafiyar jarirai kai magana dokoki ya kuke kallon cewa misali karfin kamfanonin da ke kamfanoni na duniya da kuma yiwuwar ɗabbaka dokokin da ake da suna dakile yawaitar irin waɗannan magungunan a tsakanin al'umma.
So kamar yadda ka sanin an ce gwamnati ba karamin abu bane ƙwarai da gaske. So amma daidai ta cewa kuma gwamnati tana buƙatar wato support wato agazawa na ƙungiyoyi da ya kamata. Now farko dai kamar yadda ka faɗa shi wannan breast milk substitute court ɗin na BMS court ɗin nan wasu kamfanunuwa ne masu ƙarfi wanda suke yi kusan kuma abu ne da ya gallabi duniya suke ganin cewa za su cire gurbin abin da ya shafi nonon uwa. Na ta marketing wato abin da tallace-tallace da su tabbata cewa iyaye su da bada ko su don su samu kudi su dinga ba su wannan formula ana kira su formula domin ya kaman ya rufe guraben sharuwa. So wannan ba karamin masifa yake kawai kamar yadda na bayani lokacin da na yi mukalata ina ba da muhimmancin cewa ko da shi talauci da ake so in dai ana so sustainable a inganta magana talauci shi ne a industry of nutrition kamar yadda muke faɗa sai yaro ne ma ya an ba shi cikakken kulawa na abin da ya shafi ci maka da nutrition musamman a shayarwa zai zama kwakwalwarsa ta bude ya makarta ya fahimci mai ake yi ya yi tunani mai kyau ya san me ya kamata ya yi kwazo sannan kuma daga nan har ya samu skills din wato abin da ake bukata domin ya samu sana'a ya kuma taimakawa shi ma ya bada gudunmuwa sa al'umma. So kai kenan ka kalli wannan abin but skills din da education din da skill din ba zai samu ba idan har aka dakile shi wannan cognitive ability na yaro. So muhimmancin haka sai muka ga cewa babu yanda za a idan ba a cibe wannan breast milk kuma mun faɗi dokoki wanda ya kamata don su ita gwamnatin Kano da muke tallafa da sauran gwamnatoci suna aiki da kamar SNAPDAC domin su tabbatar cewa an daƙe harkar. So amma abu ne wanda ya kamata shi ne sai an ba da bayanai. Bayar da bayanan nan inda ake irin waɗannan abubuwan wanda kafin sai gwamnati tana buƙatar a taimaka mata wajen bayar da bayanai.
Amma kuma ai daktar magungunan nan galibin su shigo da su ake daga ƙasashen ƙetare. Kuma suna shigowa ya tattasoshin ruwa ko masu tafiyoshin jiragen sama ko ta ƙasa da sauransu. Ba ka ganin cewa watakila amfani da dokokin da muke da su ne ba a yi duka.
Eh har da wannan kamar yadda ka faɗa gaskiya ne amma kuma abin da muke gani shine wani lokacin ba da bayanan ne an ce in ka gani ka faɗa musamman har ga Allah ka kula gwamnati wani lokacin ba wai ba ta sanya abu ne a bayanan ne ba a samar mata. So muna ganin cewa su kuma yan jarida da yan abin nan ayyukansu ne suna ɗaya daga cikin abin da suke da haƙƙi ne na kowa amma dai suna da babban aiki wajen amplifying voice wato kuma da nan wurin sanar da gwamnati tunda ita gwamnati take da alhakin su sanarwa ne nasu ita gwamnati take ɗaukar alhakin ta tabbace ta rufe wannan badala. Now shi yasa akwai kungiya NAPDAC wanda aka bata alhakin hukumar NAPDAC aka bata alhakin yin wannan abin kuma suna kokari har su fitar da dokoki da ya kamata da yanda wanda ana buƙatar yanzu a assenting a rantsa hannu shi ya rage. So sun yi waɗannan abubuwa da kuma abubuwa da yawa da suke yi domin a tabbatar cewa ma'aikatu asibitoci da ko ina sun ba da muhimmanci ga musamman ga yanci ga mata domin su tabbatar cewa ko da mace ta haihu ta koma aiki lalle an ba ta wato kamar enabling environment ko zance wani an ba ta dama da ya kamata domin ta tabbatar cewa ta ba da wannan muhimmanci musamman shayarwa wanda muna ganin shi yasa muke kira ma da gwamnati da su sauran mutane su tabbatar cewa wannan mutane jilibin a Kano sauran jihohi sun yi ka duba Kaduna sun daga wata uku sun mai da shi wata shida sannan kuma mu ma muna ka a Kano yanzu wata uku ne muna kokarin a mai da shi shi ma wata shida sannan kuma ba ma wannan ba a samu fatality ne shi kansa uba in ya yi domin sharuwa ba na uwa bane kadai shi ma uba yana akalla ko da san tibi ne a ba uba ya zauna ya ba wa ita uwa wato gudunmuwa da ya kamata ita ma ta yi banda wannan kuma shine musamman a kano mukula akwai private sector da yawa muna kokari mu ga cewa su ma mun yi advocating da sauran mutane da sauran advocates a tabbatar masu zaman kansu yawa tabbatar cewa sun yi creation wato abin da ake cewa irin enabling environment kamar irin su creation din nan yanda in mace ta hu ko ta wata shi ta koma ko wata ugun ta koma ya zama cewa an ba ta dama da samu wato wani sukuni na da tabbatar da cewa ta shayar da ɗayanta. Shayarwa ɗaya daga cikin ne akwai harkoki kamar da muka faɗa na abin da ya shafi shi ma abubuwan cimaka wanda lalle muna aiki da gwamnatin Kano wajen tabbatar da cewa an ba da wannan gudunmawa.
Matsin tattalin arziki a Najeriya ya kawo sauyi sosai a cimakar al'umma. Lamarin da ya sa ƙwararru ke ƙara jan hankali akan cin nau'ikan abinci da zai kawo illa ga lafiyar jama'a. Ga rahoton wakilin murya Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad.
Masana kiwon lafiya na gargadin cewa sinadaran ƙarin dandanon abinci da na sha daga kamfanonin Najeriya da kasashen waje ka iya kasancewa wata babbar matsala ga lafiyar 'yan ƙasa da ke amfani da waɗannan sinadaran don sauki ko kuma araha. Abin tambaya nan shine me ke janyo hankalin 'yan ƙasa neman irin waɗannan abinci da ake kira da sunan garau-garau. Muhammad Dauda Bello masanin abinci ne ga abin da yake cewa akai.
Alal hakika abinci garau-garau wani irin nau'in abinci ne wanda akan shirya shi ko ta yaya kuma dan Najeriya yakan samu kansa ya ci wannan abinci garau-garau just domin ya samu ya ji cikinsa ko tumbinsa ya dauka ba tare da sanin illa ko amfanin wannan abinci garau-garau da yake cin nan ba.
Halin matsan rayuwa na ɗaya daga cikin dalilan da yasa 'yan Najeriya gidar duk wani abincin da zai sa war fadar wasu cika ba tare da sun yi la'akari da irin nau'in sa ba ko kuma tsaftarsa. Kan hakan ne na tuntubi wasu 'yan kasar domin jin ra'ayinsu.
Wanda ke iya cin abinci sau uku yanzu ya dawo sau biyu, wanda ke ci sau biyu yanzu ya dawo sau ɗaya, wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu ya yi da gaske zai samu ɗan tamariri ko awara ko indomi. Yanzu irin su awara garau-garau na masu tuwo irin mara-mara na kowa biyu-biyu na da yanzu ya dawo naira 50 shine yanzu talakawa suka sa a gaba su.
To sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin amfani da nau'in abinci mai dauke da sinadaran ɗanɗano bai tsaya ga waɗanda ke waje ko kuma hanya ba, hatta iyalai da ke cikin gida ba ba su baya ba wajen amfani da nau'in abincin. Kamar yadda malama Juwairiya Aliyu da ke ganin Bauchi ta shaida.
Saboda ya danganta da abin da mai gida zai kawo maka. Kuma dai ɗanɗanon nan dai shi ne dai a sa ɗan magi a kawo gishiri a sa, kuma yanzu ma yanda yanayi abubuwa suke su kaga yanzu sai dai a sa su farin magin nan shi ne za a sa a cikin abinci. Kaga guda biyu nan onga da farin magi su sun fi tasiri yanzu cikin abinci. Muna kuma sa shi ne gaskiya ba mu san illar shi ba ko kuma tasirin shi a jikin ɗan adam.
Ladin ɗanɗanon abinci a baki da sauƙinsa da kuma arhansa na daga dalilan da ke jan hankalin wasu 'yan Najeriya yin mu'amala da garau-garau a matsayin cimaka. Sai dai kuma anan masanin kayan abinci da ingancinsa Malam Muhammad Bello ya ce sinadaran ƙarin ɗanɗano da ke makare a cikin irin waɗannan abinci yana da haɗari mai yawa.
Akwai illoli kamar ciwon zuciya, ciwon koda, ciwon hanta da hawan jini.
Bisa la'akari da yawan ƙaruwar cututtuka da ke danganta su da nau'in abinci da 'yan ƙasa ke amfani da su. Hakan ya sanya ƙungiyar motsa jiki a Birnin Bauchi mai suna Fiscal Fitness Club suka tanadi na'urori domin ankarar da membobinsu yadda za su gujewa fadawa cikin halin kamuwa da cututtuka a sanadiyar yin mu'amala da abinci mai dauke da sinadarin ɗanɗano. Malam Ɗanladi Haske yana daga cikin masu koyar da ayyukan motsa jiki a Club in Fiscal Fitness a Bauchi.
Yanzu kamar na hawan jini misali IBP na mutum 77 ne yake bitin a sakan. To idan kana da BP dama shi BP din ya tashi BP din yana yin hawa ne zai kai irin 80-90. To idan kana exercise nan to insha Allah ko da BP din ya kai 90 zuwa 85 ba abin da zai same shi. Muna da skill na gwada nauyi.
Sai dai kuma ala kulli halin baya ga ayyukan motsa jiki a matsayin kariya daga kamuwa daga cututtuka da ake danganta su ga cin abincin garau-garau, masani kan abinci da ingancinsu Muhammad Dauda Bello ya ce ana samun abinci masu gina jiki masu sauki da arha da kuma tsafta.
Kamar yanzu misali da zogale ko ka samu rama abin nan in ka kawo gidanka za a zo gidanka a wanke maka shi. Kabeji za a wanke shi, latas za a wanke shi da ruwan ɗumi da gishiri domin ganyaye in an ɗauko su kawai haka yadda waɗannan 'yan ayamutsa ɗin nan in sun yi ba a tricin ɗin abu wato tricin ba a kiyaye lafiyan abin da ake bayarwa. Yanka shi kawai za su yi hannunsu da datti a kan layi a kan kuma faranti mai datti haka za su zuba maka ganyen ayamutsa a duka a zauna yi. To waɗannan abubuwa ɗin nan wallahi suna da illa ga rayuwarmu.
Masu sauraron mu anan muka sa ƙarshen shirin mu a yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da Tattiyana gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da